na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Amina Buhari Auna
Ranar Alhamis shin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. Mun samu bakuncin wata matashiya kuma daliba mai nazarin aikin likitanci wacce ta kirkiri wata kungiya wanda ake kira Bilal Quest Foundation a jihar Sokoto a Najeriya.
Wannan haka yake Aisha. Kuma zamu tattauna da ita kai tsaye akan ayyukan da gidauniyar ta Bilal Quest Foundation ke gudanarwa.
Sannan zamu kuɗe muku layi domin ku kira ku mata tambaya kai tsaye akan abubuwan da zamu tattauna akai. Lambar da za ku kira ku bayyana ku mata tambaya ita ce 1202205655.
Mu a cikin ɗakin watsa labaran namu muna tare da Farida Abubakar Abdul Aziz kai tsaye.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa salam.
To Farida, menene zaki iya gaya mana? Ki fara gaya mana dan takaitaccen tarihin kanki.
Na farko dai sunana Farida Abdul Aziz Abubakar. An haife ni a garin Sokoto. Sannan kuma nayi primary school a Abuja inda kuma nazo na ƙara nayi secondary school a Sokoto.
Ta. Yaushe ne kika fara sha'awar yin aikin likita?
Na fara dai tun ina ƙarama sannan kuma mahaifina ya samu kwaɗayin son likitanci saboda yanda ya ga ina taimakawa ƴan uwana da sauran mutanen gida haka in ba su da lafiya.
To mu tambayi magana game da wannan kungiyar da kake kira Bilal Quest. Kina ka nazarin karatun likitanci amma kin kirkire wannan kungiya. Menene dalili? Kuma yaushe kika kirkire wannan kungiyar? Ma gidauniya.
An kirkiro ta ne a lokacin 2016. To a gani na wannan aikin dai yana kunshe da harkokin lafiya kuma ni ina karatun lafiya. So sai na ga to me zai hana a taimaka wa mutane kana karin ilimi kuma kana neman hanyoyin da zaka taimaka bayan Allah wanda ba su san me duniya take cike ba.
To kamar da me kuke aiwatarwa wasu irin ayyuka kuke aiwatarwa a wannan gidauniya taku?
Na farko dai muna da objectives guda 7 sannan kuma muna da mun ware waɗanda ayyukan da suka fi muhimmanci. Na farko akwai na muna son mu rage yada cututtukan kanjamau wanda ke tsakanin uwa da ɗa. So muna so mu yanke wannan
ko kuma dai a takaita.
Sannan kuma yanda mata ke musamman kananan yara da suke tasowa yawancin iyayenmu ba sa ilmantar da su akan al'ada. To sai ki ga yarinya ta taso
kika ce al'ada al'adunmu kenan ko kuma al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta?
Al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta. Iyaye ba sa ilmantar da yaransu mata So sai kiga yarinya ta taso bata san me ke faruwa da ita ba wani irin canji ne a jikinta sai kiga hankalin ta ya tashi so mu muna so mu ilmantar da yara mata ne akan waɗannan abubuwan abin da ke faruwa da su sannan kuma mu koya musu yadda za su tsaftace jikinsu idan wannan lokacin nasu ya zo kowane wata sannan kuma mu ba su ko mu nuna musu yadda za su yi nasu ka audigar al'ada din tunda dai yawanci in wani zai iya sai wani ba zai iya sai ba musamman arewacin iyaye ba za su iya ba su kuɗi ba ko kuma su ba su da halin da za su
sai musamman da karkara
ba za su abin nan ba za su iya san makansu ba sannan kuma mun nuna musu yanda za su yi nasu da kansu tare da kalle da sauran dai abubuwan da ake hadawa
to kafin ki cika bada mana bayani akan abubuwan da kuke yi bari mu dan shakata da wannan wakar inda yau muka samu bakoncin Farida Abdul Aziz Abubakar daliba a nazarin aikin
likitan jiyaran Amurka
to Madina naga kaman tun dazu kina da tambaya dai da kike so ki yi wa Farida
to gaskiya wannan aikin naku Farida gaskiya ya burge ni matuka amma ina da wata tambaya guda daya kina zaune ne a nan Amurka ko a nan kike karatun naki
eh
to amma gidauniyar taku ba a Najeriya bane ba kuke gudanar da ayyukan ku
a Najeriya ne kin san an ce kai daya ya fi kai biyu ya fi daya
to kenan kina nufin akwai waɗanda ke gudanar da ayyukan duk da ke kina nan Amurka
muna da team da ke gudanar da aikin a can
kuna da kungiya kenan da suke kungiyar ma'aikata
structure of organization din mu muna da chairman din mu wanda shine current minister yanzu Sheikh Malam Ibrahim Isa Pantemi sannan kuma board of directors din mu sun hada da Malam Bashir Ahmad PA din shugaban kasa on new media muna da kuma manyan likitoci a nan America wanda ya hada da su Dr. Nathan Chubby shine likitan yara sannan kuma muna da Dr. Kimpana Sudhakar sannan kuma muna da kuma mahaifina Alhaji Abdulaziz Abubakar sannan kuma muna da other advisors
masu ba da shawara kenan
wanda sun kama da Malam Sheikh Jabir Mehula muna da su Abba Shehu Bangaji da dai sauransu sannan kuma muna da media team muna da team members
to yanzu Farida idan kaman yadda kika ce wayannan manufofin naku ko kuma abubuwan da kuke mayar da hankali akan su
kamar yadda kika bada misali na abin auduga ko kuma al'ada ko yadda tsaftan tsabiyar da ake tsaftace
jiki kula da tsaftar jiki musamman
yayin al'ada ya kuke zuwa kuke yi kadan na ce kaman ku kun fi mai da hankali a yankunan karkara ko zuwa kuke yi kauyukan ne ku zaunar da su ku koya musu ne ko ku yaya kuke yin abubuwan nan
muna zuwa ne da kayan aikin mu sannan kuma da kwararrun mutanen da za su koya musu mutanen nan yanda ake yi
wato kuna kamar hadin gwiwa da waɗansu masana kenan waɗanda suke ilimin waɗannan abubuwan da kuke koyar da mutane
yawanci akwai volunteers
masu
aikin sa kai kenan wasu sun haɗa da corpus masu bautar ƙasa wanda kamar a ce ƙarshen project din su kenan da za su yi sai su zo su kawo su su ce su ma suna su ba da nasu gudunmuwa haka
to kuna zuwa makarantu ne kuma a'a kuna samun kamar da kai shugabannin al'umma ne idan kuka je misali karkara
farko dai muna zuwa makarantu zamu yi magana da principal sannan kuma muna magana da sabbi irin su sarakunan kauyuka haka da haiki
na unguwanni
sai mu gaya musu mu ce ga abin da muke so mu
to kawo yanzu wasu irin nasarori kuka cimma a wannan aiki da kuke aiwatarwa
gaskiya mun yi abubuwa sosai sosai mutane sun yaba kuma sun yi godiya mun yi reaching out to kusan alabi kusan dubu saboda mun yi programs guda uku mun yi daya a Majini Memorial School a Sokoto inda muka koya mu yadda ake wanke hannu da tsafta har muka ba su tallafin kayan wanke hannu da su sabulaya da sauransu na biyu ko muka yi a Kaduna a wani asibitoci guda biyu muka babba su kayan wanki da kayan da ya tsaftace wuri maternity ward din zo dakunan haihuwar su sannan kuma na uku shine muka yi sakin da ya wuce na makaranta inda muka ba dalibai mata 500 muka ba su auduga sannan kuma muka koya musu yadda za su yi auduga su kansu
kin yi ce shekanta ne yana daga cikin jagororin wannan kungiya gashi kuma shi ba ma'aikacin fannin likita fannin likita bane
to malami addini first of all so akwai controversial issues
wato al'amura masu sakakkiya
na addini in yazo kan addini so kafin ayi abu zamu ce mishi gashi sai ce to gaskiya wannan ya dace ko kuma wannan bai dace ba kamar ce shine gari shi sa in kin tuna na ce akwai malam Jabir mai hula malam Jabir ya ma bada lecture a program din nan da aka yi da sauransu so ya bayyana mana cewa ga wannan kaman nan sashen arewa akwai abubuwan da zaka iya yi daidai ne kuma akwai abubuwan da zaka yi daidai ne amma kuma saboda
ya saba
al'adu to shi yasa
yaya kuke zakullo inda kuke zuwa ku kai musu wannan agaji da kuke bayarwa
wani lokaci muna zuwa ne ko kuma na dubawa ina ne suka fi bukatun taimakon nan kauyukan kauyuka kenan mu je mu ce waɗannan mutanen suna bukatun taimako ko kuma mu ga yawan abubuwan da ke faruwa a wuri mu ce kai mutanen suna bukatun taimako ya kamata mu je mu tallafa musu
akwai wasu alamu da kuka lura da ce mutane suna fuskanta kasancewa kuna shiga al'ummomi kuna mu'amala da mutane za ku fuskanci wasu al'amura da suke tattare da mutane akwai wani abu da kuka gano a wannan aiki da kuke yi
to akwai gaskiya saboda me akwai wasu suna da matsala amma ba za su iya magana ba so mu kuma alamu tunani sai mu ce to ai yawanci kuma in kin kula da matsalolin mata ne an ce kuma ciwon ƴa mace ne so mu kuma sai mu duba wannan abun sai mu ce to ga abin da ya kamata mu
kun fuskanci tarjiya ko wani abu makamancin haka tunda kuka fara
gaskiya so far dai babu
masha Allah
to idan wato ina naga na lura cewa a cikin manufofin da kuke so ku cimma akwai ba wa mata karfin gwiwa yanzu dai bari mu ƙara zuwa mu shakata da wannan waƙar in mun dawo muna so ki mana bayani
sarkin baiwa. Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin.
Ku kira ku yi ma Farida tambaya kai tsaye lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 amma kafin nan za ta ci gaba da mana bayani akan abubuwan da suke na tallafawa mata domin ba su karfin gwiwa.
To mu dai abinda muka ce za mu yi shine za mu kawo kayan aiki mu koya ma mata sana'o'in da ya dace da na karkara irin su dunkuna. Yanzu misali idan a ce aka koya ma mace inda ake yin audugar nan ta mata, tana yi tana sayar ma mutane, shi ma ai ta samu abin yi ko
kuma an taimakawa al'umma.
To sannan kuma in ta iya dinki za ta iya dogaro da kanta. Mu koya musu yanda ake sabulayya ko kuma mu koya musu yan dai kananan sana'o'i dai kuma mu ba su kayan aiki mu ba su kuma tallafi
da za su iya rika kansu da shi kenan.
Barai.
To ga kin matashiya me ya jawo hankalinki domin a kasashen masu tasowa sai kika yara masu shekarunki za su ce ai tukunna ma ai ban fara rayuwa ta ba.
Ma abun mamaki ba ta ma gama kammala shi makarantar da take yi ba.
To na dai taso na ga mahaifina yana taimaka wa mutane kuma farin cikin da nake gani a fuskansu shi ma yana sa in ji daɗi kuma ni ma na ji ina so in taimaka wa bayan Allah. Shi yasa.
Kina shekara nawa kenan kika fara wannan kika kirkiri wannan gidauniya?
22.
22.
To ya kike samun kamar kudaden da kike ai gudanar da ayyuka na yau da kullum da kuke amfani da shi a gidauniya?
Na farko ina amfani da kuɗi na nawan kaina. Sannan kuma sauran mutanen
da kuke tare da su
kuma na suna bada nasu gudunmuwa.
Kamar kun zauna ne dama tun farko kuka shirya haka za ku yi?
A'a. Kawai dai tunda dai ba mu dade da farawa ba mun ce za mu fara dai kafin mu nema tallafi daga manyan kungiyoyi irin su United Nations, World Health Organizations da sauransu.
To yanzu Farida, idan akwai masu son taimako kila a cikin masu sauraron mu ko wani abu suna son su nemi gidauniyar ku ko suna son su neme ki, ta yaya za su iya samun kudin su ma su samu damar samun wannan taimakon?
Akwai website din mu lalfoundation.org. Nan za a samu link din da za a tallafa na akwai kuma account details din mu akan website din mu.
Ko ga wanda suke so su ma su bada nasu gudunmawa kamar masu aikin sa kai, akwai wani tsari da kuke bi ne wajen tace wanda kuke aiki tare da su?
Akwai, saboda mai akwai shi link din nan kamar questionnaire zai tambaye ka dangane da kanka level karatun ka me yake so kai haka abin yake
haka ake tantancewa to akwai kin ga mana nasarorin ku wadanne abubuwa ku ne manyan wato
kalubale
ba kalubale wato project manyan project
ayyukan
da kuke da kuke son ran kuna so ku gashe ma kun
abubuwan da kuke so ku cimma da kuke burin cimma nan gaba to na farko dai muna son mu wayar da kan mata musamman masu ciki akan cutar kanjamau
wannan batun cutar kanjamau inda uwa take baiwa danta wannan cutar ko zaki dan mana karin haske game da wannan
okay
duk da cewa har yanzu ke daliba ce kuma amma dai kina aiki anan kuma kina shiga kauyuka
kuma kina karban haihuwa
eh to na farko akwai ta hanyar nakuda akwai kuma hanyar haihuwa akwai kuma hanyar shayarwa to duk wannan uwa za ta iya sama yaron ta wannan abin so akwai magungunan da ake sha su ake kira antiretroviral drugs regimen ni kaman kashi kashi ne akwai kafin tana da cikin za ta sha har zuwa ta haihu har ma bayan ta haihu
me wannan maganin ke
yana ko ya rage viral load
wato
karfin RNA haka kwai cutan so akwai abin da ake ce ma CD4 ko T-cells to shine wannan shine kamar a ce garkuwar jikin mutum in yana da yawa to cuta ba za ka kama su in kuma yana kasa in ya kai less than 200 shine ake ce mutum na da AIDS amma ana son mutum yayi maintaining din 500 zuwa 1,500 so idan wannan shi wannan antiretroviral drugs din yana sa wannan yana taimaka ma
wato
mai dauke da cutar
garkuwar jikin mutum da ya kasa da wannan
200
da kike ba haka na gane
to a cikin hanyoyi uku da kika lissafo da ake iya kamuwa ita uwa ke iya fadanta waɗannan a wannan aiki da kuke gudanarwa wanne ne daga cikin uku ne yafi tasiri wajen yaɗa cutar kanin mahaifiya da ɗanta
duka ne akwai wani yafi wani saboda me yanzu misali wurin nakuda idan har a ce ta samu fashewan
baya kenan
idan
kamar da yana shirin fitowa ruwa ya fashe baya kenan
to idan wannan irin ya dade har kar ba shi yaro ba to yana sa ya samu wannan HIV
to aka ce ki ba mun samu kirmu na farko daga harkat nawa ke kan lai daga Katsina
Umar Hassan san kuri ne daga nan Katsina
to masha Allah malam Umar Gafari nan tana sauraron ka sai kai wata tambayar da kake da ita
da Allah tambayar da nan Fadila
to
eh wannan taimako da suka ce suna yi nan Najeriya shin har da jihar Katsina koko dukkan jihohin ma Najeriya ce ake yi
to kamar yadda nace yanzu da muka fara to mun dan fara dai da dan karamin wuri kaman Sokoto zuwa gaba idan muka bunƙasa ko muna da kayan aiki ko muna da tallafi mai tsoka za mu kai kowace jiha na Najeriya insha Allah
tunda aikin alheri ne ya kamata ko ina a fadada
insha Allah
insha Allah
daga Umar Hassan tan kuri daga Katsina
to mun gode
malam Umar to wannan ba soyayya kin ji shi tsakacin da yayi akwai kamar kuna tanada kuna adana kamar bayanan mutane ko kuma guraren da ake buƙatar irin waɗannan taimako domin nan gaba idan kuka samu ko ƙarfi sosai da ku
muna da wakilai a kowace jiha Kano, Katsina, Sokoto, Zamfara ko ma ina duka muna da su so ko zai kawo matsalolin da ke suke fuskanta a garin su ko kuma ce ai na ga abu kaza ya faru a kaza sai suna buƙatar taimako sai mu ce to shikenan sai mu aje idan har misali asusu mu yayi kafi sai mu ce to ga wuri kaza zamu je can mu yi aiki
to kenan kina nufin yanzu kaman wanda ya kira yanzu malam Umar sunan shi ko yanzu kai kuna wakili a Katsina
muna da shi
to kenan ai taimako ne yake tambaya akai saboda haka
za su iya samun taimakon kenan
insha Allah
to da kin ga mishi wakili ya samu wakilin ku kenan kin gane magana na
to ai ko wakilin na
eh
ba zai yi aiki ba saboda me babu kayan aiki
okay
kuma sai an shirya sai ai plan
zai dace kuna tardi kamar ku adana bayani kamar yadda ya kira sai ku ci to mun samu kuma aku bude wani register wanda mutane za su iya zuwa su kawo muku ku kan su ce ku ga bukatun shi ku kuma ku ga musu eh ba mu da kuɗi amma nan gaba insha Allah mu samu
akwai dan saboda me akwai hotline mu wanda ake iya samun mu don a samu wannan bayani
to ga wani kira mun samu daga jihar Kaduna wane ne ke kan layi
hello
hello wake kan layi
ka ga dai ne daga banzan zaudar Kaduna Najeriya
to bismillah Farida na jin ka
to mun ji duka abinda ta faɗa kuma muna godiya Allah ya saka mata da alkhairi
to amin
to sai dai abin da ke so in tambaye ta anan sai kamar akwai wanda dinin yake dan fito musu kamar iyali mu haka dinin zai dinga fitowa in ya dan yi sati sai ya bade to kuma zuwa wani lokaci can zata ga dawo sai suka adan kwanakin da ya kamata suke to amma kuma ba ma wannan ba yanzu mun mutanen mu akwai wanda ni na sani ta zo tana magana za a duba ta ta da lafiya sai aka ce to tana zuwa awo ta ce a to cikin wata sai ya kai wata bakwai bai bata fara zuwa ba to kamar wannan kina ganin ba wani lalle da yake haifarwa dan Allah dan ka wayar ba mutanen mu da kai saboda sakamakon cewa duk wanda lafiya ta amfana barin ne ita ne to Allah ya muku sakayya na alkhairi daga lawal bai banzan zo jihar Kaduna Najeriya
amma mun gode mallam lawal kin ji tambayar sa yana magana ina magana ne akan al'adar yamci wato matan kamar yadda ya bayyana ya ce wasu al'adar zai zo sai kuma
ya dauke ki
daga baya sake dawo
eh to gaskiya kowa na da nata da nata yi mata ko ba so wani lokaci alamun matsala ne so idan an samu irin wannan matsaloli wurin sha zuwa a tambaye su
ba kai kwantan da me ma ake kiran su samman wanda na college ake ba to eh ina gurin sa ake zuwa
daga nan college ne ko kuma ya magana akan cewa wani lokaci mace tana ciki sai ta dade har wani ba ta zuwa an awo an komi ba ne matsalar danki iya haifarwa tunda kin ganin cewa an tun na sha ni na wai cikin kafin kamar lokacin da ka sani a lokacin da kake ciki ba haka ne ba awo yake iya haifarwa
to rashin yana da matsayi sosai saboda me wannan da ake zuwa za a duba ne ya halin da shi jariri yake da ita kuma uwar so shi sa idan ka je wurin akwai abubuwan da ake duba shi yasa za a baka lokaci idan wake ne kamar akwai trimester to idan ya kai kusan lokacin haihuwa zango to kafin wata za a bada sati biyu har yanzu ka kusan haihuwa sai a baka sati daya don nirin saboda wani jariri yake ciki shi sa shi za a fa yaro bai da lafiya kuma mai haifa yaro mace ce saboda ba ce awo ba bai a same shi
ta mun gode kwarai da ke da kika amshi da yadda da muka yi kika zo dakin labar namu har ma samu mai girarci kuma insha Allah za ku tafi ki don wani shira akan wannan batu don wayar da
kuma muna fata Allah ya gina dafa ga wanda yake da kuke yi da tin kawai amin
da Allah kuma sauraro a muka kawo karshen wannan shirin namu na yau da farkon an bana dirin da ke ciki amma da wani tin kawai mana ya bayar umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Justin Wait tare da abokan aikina da suka tayar gabatarwa
Aisha Mu'ad Madina Ahiru Mishan
ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington nake cewa huta lafiya